Sashen Hausa na Muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 15 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19 31 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba. Muke farin cikin saduwa da ku a daidan wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labaran mu.
Wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbataccen shaidar cewa Iran na samar da makamai ga ƴan tawaye a Yemen. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun tsawaita wa'adin tsauraran matakan kuman da aka kakaba ma Rasha saboda rawar da take takawa a rikicin gabashin Ukraine. Sannan kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce ƴan sandan Kenya sun yi fage ma mata da dama a lokacin zaben shugaban ƙasar da wannan shekarar.
To madalla ko bayan kun gama jin labarin za ku ji cewar an kammala taron ƙasa da ƙasa akan gurbatar yanayi a birnin Paris na Faransa inda shugaban Faransa din yayi kira shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke na ficewa daga yarjejeniyar labari mara dadi amma kuma
so suke su nuna masa cewa bai isa ba da abin da zai yi ba shi kadai ne zai tallafa wa jama'ar duniya akai da biyan bukatun tallafa wa jama'a ba.
Bayan haka kuma rundunar sojin ƙasa ta Najeriya ta kawo ƙarshen taron ta na shekara da ta yi a Ibadan to ko ya taron ya kaya
a sosai mako saboda kudirin da aka cimma ko kuma burin da aka yi niyyar cimmawa da wannan taro an cimma shi kuma hama an sami ƙari akai.
Muna dauke da kuma shirin lafiya uwar jiki amma duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbataccen shaidar cewa Iran na samar da makamai ga ƴan tawaye a Yemen abinda ya saba ma ka'ida. Kuma hakan wani bangare ne na halayya marasa kyau da take nunawa a yankin. A cikin wannan gidan ajiye kayan akwai cikakkiyar shaidar cewa Iran na ta tara makamai ba bisa ka'ida ba. Waɗanda ta kan samu bayan ta kai hari kai tsaye kan aminanmu da ke yankin. Abinda jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta gaya ma wani taron ƴan jarida a wani sansanin sojan Amurka kenan a birnin Washington DC. Haley ta yi wannan bayanin ne a yayin da take tsaye gaban wani tarin baraguzai da ta ce an kwaso su ne daga wani wurin da ƴan tawayen hutsi masu samun goyon bayan Iran a Yemen suka harba makami mai linzami mai gajeren zango zuwa cikin ƙasar Saudiya da ya dira kan wani filin jirgin saman farar hula. Ta ce Amurka za ta gayyaci mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya su yi nazarin baraguzan. Nan da nan bayan taron manema labarin da Hali ta kira, ƙasar Iran ta fitar da takardar martani inda ta yi watsi da zargi-zargen da cewa marasa tushe ne kuma na marasa hankali masu neman tayar da zaune tsaye kuma zargin na cike da haɗari.
Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun tsawaita wa'adin tsauraran takunkuman da aka kakaba ma Russia saboda rawar da ta taka a rikicin yankin gabashin Ukraine. Wannan shawarar da aka yanke wadda aka sanar a jiya Alhamis a babban taron kungiyar tarayyar Turai ta EU za ta tsawaita takunkumin da aka kakaba ma Russia zuwa watan Yulin shekarar 2018. Bakin mambobin kungiyar tarayyar Turai ya zo daya akan ci gaba da kakaba ma Russia takunkumi abinda shugaban majalisar kungiyar EU Donald Tusk ya sa a kafar Twitter nashi. Takunkumin wanda ya shafi bangaren masana'antu da makamashi da tsaro tare kuma da takaita ma Russia damar harka da kasuwannin duniya a bazaran shekarar 2014 ne aka kakaba a karon farko bayan da Russia ta hade yankin Crimea mallakan Ukraine tun daga lokacin ake tsawaita kowane bayan watanni shida. shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya yi lalemar habin da tsawaita wa'adin.
Kungiyar rajin kare haƙƙin dan Adam ta Human Rights Watch ta ce ƴan sandan Kenya sun yi fadi ma mata da dama tare kuma da dukar wasu fararen hula a yayin zaben shugaban ƙasa na wannan shekarar. An yi ta aikata lalata ƙarfi da yaji da mata da kuma ƴan mata, hatta maza ma ba a bar su ba, a cewar kungiyar kare haƙƙin dan Adam din a jiya Alhamis a wata takardar bayanin da ta fitar ta baya-bayan nan. Kungiyar ta Human Rights Watch ta ce da ita da wasu kungiyoyin na kare haƙƙin ɗan Adam sun naɗi shaidar da ke nuna yadda ƴan sanda suka yi ta amfani da ƙarfin da ya wuce kima kan wasu masu zanga-zanga, suka yi ta kashewa da bugu da kuma murƙushe mutane da kuma dai wasansu da ɓarnata dukiyoyi. Haka zalika an yi amfani da hanyoyin ƙuntatawa a harin da aka kai kan yara da kuma mazajen waɗannan matan, a cewar wannan rahoton. Spito janar na ƴan sandan Kenya Joseph Bonnet ya yi watsi da rahoton da cewa ba wani abu bane illa ƙage, yana mai kira ga ƙungiyar ta Human Rights Watch da ta gabatar da hujjojinta.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'iyyar mai mulki a Afirka ta Kudu na kokarin cimma haɗin kai a daidai lokacin da ta samu irin rarrabuwan kawunan da ba ta taɓa yi ba daga gobe Asabar. Wakilai wajen 5,000 na jam'iyyar ANC za su taru a birnin Johannesburg don su zaɓi wanda zai gaji shugaban jam'iyyar, wato shugaban ƙasa Jacob Zuma. Zuma ya shafe shekara da shekaru yana ta birgima cikin zarge-zargen rashawa da cin hanci, kuma a wannan satin ma kawai sai da ya gamu da wani cikas bayan da babban kotun Pretoria ta ja mai kunni saboda kokarin da ya yi na hana binciken shi kan waɗannan zarge-zargen. Sakamakon wannan halin Zuma ke ciki, wato ya dada tsatsaga jam'iyyar su da yadda wasu jigajigai na jam'iyyar ke kiraye-kiraye da sauka daga matsayinsa na shugaban ƙasa. Murya Amurka ta yi magana da ƙwararru da kuma masu bincike, kuma abinda duk bakinsu ya zo ɗaya a kai shi ne komai na iya faruwa. Mai nazarin al'amura Ibrahim Fakir ya ce ganinsa wannan rashin tabbas akwai alama ko kuma alama ce na balaga a siyasance.
Dan majalisar dokokin tarayyar Amurka Blake Freinhold, wanda ke fuskantar zarge-zargen aikata lalata ba zai tsaya zaɓe ba a shekara 2018, a cewar kakakin majalisar Paul Ryan. Dan majalisar dokokin daga jihar Texas ya musanta zargin aikata duguni nau'i na lalata, kuma ya ce yana da niyyar ci gaba da zamansa a matsayinsa dai har zuwa ƙarshen wa'adinsa. Freinhold ne dan majalisar dokokin Amurka na hudu da mukamansu suka shiga rashin tabbas cikin makonni biyu da suka gabata saboda zargin aikata lalata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, sama da shugabannin kasashen duniya 50 ciki har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma manyan 'yan kasuwa ne suka halarci wani babban taro a kan ɗumamar yanayi a birnin Paris na ƙasar Faransa da zimmar ɗaukar matakan shawo kan wannan matsala, duk da cewar Amurka ba ta halarci wannan taron ba. Umar Faruku Musa ya aiko mana da rahoto akan haka.
Bayan an kammala taron ne, ministan kula da muhalli na Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibrin ya yi mun ƙarin haske.
Wannan taro shi shugaban Faransa ya kirawo ne don ya tabbatar da cewa an ƙara ƙaimi na abin da aka cimma a ƙasarsa, kuma ya nuna cewa da gaske yake ana ganin za a samu cikas saboda janyewar ƙasar Amurka wanda shugabanta ya tashi kawai ya ce shi ya jaye. To, so suke su nuna masa cewa bai isa ba da abin da zai yi, ba shi kadai ne zai tallafa wa jama'an duniya a kai ga biyan bukatun tallafa wa jama'a ba. Saboda haka yana ganin da haɗin kan ƙasar Jamus, shi shugaban Faransa ya dauki wannan mataki ya tattaro shugabannin duniya kuma suka zo aka samu shugabanni kamar su Theresa May ta kasar Ingila aka samu Prime Minister Norway na Portugal na Spain da other manyan kasasuwa dai masu dama wanda suka nuna muhimmanci abun nan sannan shugaban bankin duniya shi ma ya halarci wannan taro ya kuma bada gudumawa da ya nuna cewa daga yanzu ba za su fara baiwa tallafi ga masu harkan mai da zai iya kawo gurbanar muhalli ba a duk abin da za a yi wanda zai tallafa wurin kawar da wannan dumama mai shine za su kai tallafin su akai
to ko za ka bayyana mana me taron nan yayi nazari akan irin tabargaza ko barna ko kashe muhalli da ake fuskanta a sanadiyar gurbata shi da kasashen da suka ci gaba suke kawo a cikin duniya
to dama su wayannan kasashen su suke so rinka dan kakkaucewa suna zukewa domin kar su dauki dawainiyar abin da suka riga suka yi shekaru aru da suka wuce amma yanzu sun fahimci cewa da gaske ake kuma duniya ba za ta kyale su ba su kasashe masu tasowa su ma sun tashi tsaye da haɗin kan kasashe irin su China da India da Pakistan da su kasashen Africa da kuma Africa ta kudu su Brazil da su Argentina wanda su ma suna da dan fada a ji a harkar diplomasiya na duniya kuma suna da dan karfin tattalin arzikin su saboda haka dole ne a saurare su so wannan abin da taron ne yayi ya fito da manya-manya alƙawura ne wanda kuma ana ganin idan an bi su sau da kafa in Allah ya dira kai ga biyan bukata
minista mai kula da muhalli kenan na Najeriya Malam Ibrahim Usman Jibril
Mallam Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani ko ga dan tilan makula
to madalla gaida Umar Faruk Musa Rundunar sojin ƙasa ta Najeriya ta kammala taron ta na shekara-shekara ta saba yi a Ibadan a jihar Oyo. Wakilinmu Hassan Umar Tambawa ya aiko mana da rahoto akan wannan taron ta na shekarar 2017.
Hafsan hafsoshin sojojin ƙasar na Najeriya, Laftana General Tukur Yusuf Burate, ya ce za a aiwatar da shawarwari da aka cimma tare da basuwa a sabuwar shekarar ta 2018. General Burate ya furta hakan ne a lokacin da yake jawabin rufe taron shekara-shekara na hafsoshi da komandodin sojojin ƙasa a Ibadan.
On this note, I want to state that the decisions or the resolutions arrived at will be religiously implemented as we enter the year 2018. I want to state also that the objectives of the conference have been achieved.
General Tukur Yusuf Burutai ya ce an cimma burin taron. Gwamnan jihar Oyo, Abiola Ajimobi, ya ce taron ya yi armashi.
This Chief of Staff Annual Conference of 2017 is a first class.
Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, kakakin rundunar sojojin ƙasa na Najeriya, ya yi ƙarin haske a game da taron.
Alhamdulillah, taro ya tashi lafiya kuma an tattauna abubuwa kuma an ɗauki matakai waɗanda za a inganta aikin soja a shekara mai zuwa.
Ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu?
A sosai ma kuwa, saboda ƙudurin da aka cimma ko kuma burin da aka yi niyyar cimmawa da wannan taro. An cimma shi kuma hama an sami kari a kai. Kai ka sani duk abubuwan da ya kamata a ce an yi su sannan ma bugu da kari mutane da gwamnatin jihar Oyo sun ba da gudunmuwa ga garuma wadda ta kara ma taron armashi. Baya ga wannan a komandoji da dama sun yi bayani sannan kuma wakilin shugaban kasa kanshi ya zo ya yi bayani da wasu magabata sannan kuma sauran komandoji sun ba da shawarwari akan ayyukan da ake yi kuma an duba abin da aka yi a wannan shekara da ke gabata an yanzu dauki matsayin yi wasu abubuwa da za a yi musamman ta fuskar inganta aikin soja a shekara mai zuwa wato ta 2018
ma Dalla Agaida Hassan Umar Tambuwal. Wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 15 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu.
Babu mai hoje da ke
Masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Jummai Alice daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji dalilan da suka sa zazzabin cizon sauro da za a iya rigakafin sa da kuma warkar da shi yana ci gaba da ciwa duniya tuwa a ƙwarya a kokarin da ake na dakile shi. Duk da magungunan da ake hadawa ana jinyar wannan cuta, a kulliyomin mutane da yawa suna kamuwa da cutar, da yawa kuma suna mutuwa a sakamakon kamuwa da cutar. To Dr. Munir Mustafa kwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa a Jami'ar Pittsburgh yayi bayanin abin da yasa kwalliya bata biya kudin sabulu ba a yaki da zazzabin cizon sauro da ake yi. Kun kuma ji kiran da yayi wa hukumomi akan irin matakan da ya kamata a dauka da kuma yadda su kansu jama'a za su kare kansu. Dr. Munir Mustafa ya sake yin kira ga iyaye ko kuma jama'a kamar haka.
Sai dai a ƙara kira ga mutane akan cewa lallai a kula da tsaftar muhalli, a kula da gidan sauro, inda shine wannan gidan sauro babu hayaki, babu wari, kuma ba maganin sauro ne da kullum za ka yi ta siya ba. Wani ma ka sai maganin sauro ya bule ka da hayaki kuma in dare ya raba ya mutu. Ya kare maganin sauran, dama sauran ba yanzu ba jin wannan magungunan suke ba. Dan nesa zai yi kawai ya dan rabi a gefe kan maganin sauro na karewa ya da ya zo ya cije mutum. Saboda haka dai a kula da waɗannan matakai.
Madalla, yanzu kuma sai amsoshinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To, za mu fara ne da wasiƙar Malam Husaini.
To,
yace wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yi yawan ta shanta tare da sauran kayayyakin zaƙi irin su alewa da dai sauransu.
Ah, wannan abin dai bai maganin ciwon hanta Hajiya.
Tampi ne ko?
Eh, canji ne.
To, likita, tunda muna batun rake ne, akwai wani abin amfani da ake samu wajen shan rake?
To, shan rake, aikin sautar rake muke samun sukari.
To,
sukari da sukari yawanci shi ne muke samun irin su. Akwai in ka sha rake yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sai dan baka ƙarfi. Shi ne shi suke kira glucose da sauran abubuwan rake ake yi. Wannan in ya shiga cikin mutum yana taimaka, yana sa mutum, yana ba mutum abun da zai sa jikinsa ya aiki sosai. Amma bai da kamata mutum ne ya kasha da yawa ba, amma dai da kima dai alhamdulillah.
To, malamin ya sake wata tambaya.
To,
yace wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka rubutu da shi a fatar jiki? Kansa na fatar jiki kenan.
Eh, ruwan biro wannan ba duk bitin da ake ba wannan bai sa kansa din fatar jikin ɗan adam.
A saboda haka shi ma dai canfi ne ko?
Eh, shi ba wannan canfi ne.
To, ina fatan Malam Husaini Abba yana kusa da shi da sauran masu sauraron mu kuma ya ji wannan ansa da ka bayar. To, sai kuma wasiƙar Haruna Muhammad Katsina.
To,
yace ana cewa wai wasu mutane suna warin kashi. Shin da farko yace menene warin kashi kuma menene alamomin sa?
To, abin da ke kawo
warin kashi.
Warin kashi yawanci rashin tsafta na farko, kuma akwai waɗansu waɗanda abubuwan da suke ciwon lokacin zaga jikin mutum kullum rashin tsafta, da kuma waɗansu har ma banda ma jikin har bakin su ma komai wari yake.
Ana gadon wannan ciwo?
a ba gadin shi ba a gadin wannan ciwon abin da yake ba dai mutun ya kamata ya rinka tsaftace abubban da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura akwai wasu mutane wanda suke da kaman ciwon ciki wadansu wanda su kaman kai kusa da su suka kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka bude bakin su zaka ji wari to wadansu akwai wasu mutane masu din ciwon amma wannan ba shi da yawa inda mutum ko lokaci ya tsaftace komai kuma hadda haka yana da warin kashi din ya kuje wani likita a duba shi so
to likita
din mutum ya tsafta mutum ya tsaftace kansa to wannan abubuwan ma yana raguwa kuma ya wuce gaba ki daya
to kamar irin mutanen da kake cewa idan aka kusance su in suka bude bakin su zaka ji wari din nan a su kuma akwai taimakon da likitoci za su yi musu ko kuma su kuma
akwai dan su wadanda dun cikin bakin su akwai kinsa akwai dan kwayan halitta ake kira bacteria wadansu abubuwan suna da yawa a bakin su wadansu kuma akwai dan iya ciwo daga cikin ciki in suka yana sa wari in sun bude bakin su a ji wari irin wadannan akwai wani abu da ke faruwa cikin ciki ana iya ba su magani ya rage wannan
to su kuma masu warin kashin nan da kake cewa tsafta yana da muhimmanci din nan to akwai illar da yake jawowa ga lafiyar mai fama da irin wannan
ba wani illa sai dai kawai shiga mutane ne kawai ba za ka iya shiga mutane amma dai in dai ko kuma akwai wasu ko banda ma wannan akwai wasu kiran mai in dai kana kawai ciwo a fatar jikinka ko gyambo ko wani abu to nan shi bana kawo irin warin ne
to tana yiwa kuma akwai wanda kila yana warin kashin bai san yana yi ba sai dan ya kusanci mutane ya ga mutane suna gudu
eh mai yiwa yana faruwa amma dai in kana da shi ai zaka san kana da irin wannan warin kashi
ana da iya warkewa sarai ke
ana iya warkewa da tsafta da sauransu ana iya warkewa inda kaje wani likita da bincika sosai
to Allah sa dace
amin amin amin
to wannan wasika kuma mun samu ne daga wajen Malam Isuhu Diyalla Faki a can jihar Kaduna
to
yace kwanaki ya turo mana da tambaya amma kuma ba mu fahimci abin da yake nufi ba
to
shine ya sake turowa yace wata cuta da ke faruwa a farce wa zaka ga farcen mutum yayi baki kuma mutum ya rika ganin wasu ciwuka ko tsalle bakake a cikin farcen sannan ta dinga cinye farcen a hankali musamman ma a yankin Yarbawa suna fama da irin wannan cuta to likita ka fahimci cutar da yake nufi da za ta sa farcen mutum ta yi baki kira
eh to abin da ke kasa farcen mutum ya baki irin shine akwai wani lokaci yanda jini bai tafiya sosai yanda ya kamata a wurin to waɗanda turin ana kiran shi gangren jini bai zuwa sosai wani lokaci ga abin na cinyewa to in jini bai kai wurin yana cinyewa wani lokaci ma an yi tsanani dole sai an yanke wannan rayin wannan hannun ko wannan farcen to amma an dai mutum ya juya baki irin to dole mutum ya sauri ya je wurin likita akwai musamman irin mutane masu ciwon sukari suna da irin wannan sosai haji
to suna fama da irin wannan matsala
eh suna da fama da irin wannan matsala sai ga ko kafa ko sai ga ya so canza baki haka to wannan in ya soma haka to domin rashin yanda jinin su bai yaduwa sosai yanda ya kamata to wannan shike kawo wannan haji
amma idan suka je wurin likitan aka duba kuma za a ba su magani ko
eh za a ba su magani wani lokaci haji an yi tsanani dole sai an yake wannan wurin
ya tsanke ne za a yanke ko daidan wajen farcen
wurin farce wannan lokaci dole ma sai an yanke duk farcen gaba ki
kamar ya tsanto in aka yanke ana yankewa ne dan kai yadu
eh dun kada ya yadu eh
to amma
idan har kafan su ma ana yankewa an dai so ma haka
amma idan aka gano da wuri ana iya magancewa ko
eh dai mutum yaje da wuri ana iya taimakon sa kwarai da gaske
to Allah ya sauke
amin amin
to ina fatan kuma Malam Isuhu Diyalla Faki yana kusa kuma ina fatan mun fahimci tambayar shi a wannan lokacin to likita sai tambayar Mahmud Salihu Kaura na Moda a can jihar Zamfara
to
shi kuma yana son ya san illar da hayakin murhu ke da ita ga mai shakansa da kuma zama a cikin sa
shakan hayakin murhu in yayi yawa ba shi da amfani kaman kowane irin hayaki da in yayi yawa ba shi da amfani hajiya
ba ma na murhu kadai ba
ba ma na murhu kadai ba
to irin wannan hayaki me yake haddasawa
to wannan in ya tsanani yana shi din in ka shaka yana shiga hukunan adam ne
to
in wannan mutum na shaka da ya kowane lokaci in baka yi sa'a ba yana kawo ciwon huhu wani lokaci to saboda haka dole mutum ko in kana irin aiki a wuraren ya kamata ka rinka janyewa in ka shiga to inda kake aikin ya kamata akwai inda iska ke hurawa sosai inda ba za ka yi ta shakar hakin bane haka ko wani lokaci.
To likita ka san akwai matan mu na karkara.
Eh.
Da ice suke girki.
Eh.
Kuma girkin nan yana haddasa yaki to su irin wa'annan ba su da wata hanya na yin girkin nan wace shawara za ka ba su?
A inda za su samu yawanci a samu wuri a bude inda kamar a fili haka kada a rinka yi inda a rufe haka inda wuri na rufe ne to hayakin kin san bai zuwa ko ina
to shi yasa sai mutun ya shaka amma wuri a bude ne hayakin zai fi zai tashi sama kenan ya tafi
zai tashi sama mutun ba zai shaka da yawa ba
a hakan zai taimaka kenan
eh haka zai taimaka kwarai da gaske
to ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wanda ya tambayar kuma zai taimaki su mata musamman waɗanda suke amfani da ice wajen yin girki.
Eh gaskiya ne.
To sai kuma wasiƙar da muka samu daga wajen Alhaji Mele Yusufari a can jihar Yobe.
To
yace dan Allah yana so ne ya sani macen da take dauke da ƙwayar cutar kanjamau HIV kuma take da ciki. To ya za a yi ta haifi jaririn da bai kamu da cutar ba?
To aikin sai yanzu akwai maganin da ake ba mata masu juna haji.
To da zai kare jaririn kenan.
Eh sai to ne sai jawo nan maganin da yakan kare jaririn da suka kamu da wannan ciwon din. Amma dole in dai tana juna biyu kuma tana da wannan ciwon kanjamau ya kamata je wurin likita. In ta je wurin likita a rinka ana auna ta kowane lokaci.
To kuma in ta haihu din nan likita za ta iya shayar da danta da nononta?
Yawanci ba a so a shayar da shi da nono ya kamata bai kamata shayar da shi ba domin kin san lokaci yanda dan iya yakan cije nonon jini yakan dan fito wani lokaci.
To in kuma ya sha jinin nan yana iya kamuwa da kanjamau.
Yana iya kamuwa da shi saboda haka amma abin da ya kamata in dai tana juna biyu ta haihu ta yi magana da likita da zai bayyana mata komai da ya kamata ta yi.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin?
Da Talarin.
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla yanzu kuma lokaci din da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice.
A takaicen wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbatacciyar shaidar cewa Iran na samar da makamai ga 'yan tawaye a Yamal abinda ya saba makaida kuma hakan wani bangare ne na halayya marasa kyau da take nunawa a yankin. Jiya Alhamis shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi watsi da zargin cewa ƙasar Rasha ta yi katse London a zaben shugaban Amurka na bara. Sannan ya kara da cewa masu adawa da shugaban Amurka Donald Trump ne suke ta yada jita-jitar saboda kawai su nuna gwamnatinsa ba ta halal bace. Dan majalisar dokokin tarayyar Amurka Blake Reinhold wanda ke fuskantar zarge-zargen aikata lalata ba zai tsaya zabe ba a shekara ta 2018 a cewar kakakin majalisa Paul Ryan. Dan majalisar dokokin daga jihar Texas ya musanta zargin aikata duk wani nau'i na lalata kuma ya ce yana da niyyar ci gaba da zama a matsayinsa har zuwa ƙarshen wa'adinsa. Kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce 'yan sandan Kenya sun yi faɗe ma mata da dama tare kuma da dukar wasu fararen hula a yayin zaben shugaban ƙasa na wannan shekarar. An yi ta aikata lalata ƙarfi da yaji da mata da kuma 'yan mata hatta mazan ma ba a bar su ba a cewar kungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam a jiya Alhamis a wata takardar bayanin da ta fitar ta baya-bayan nan. Jam'iyya mai mulki Afirka ta Kudu na ƙoƙarin cimma haɗin kai a daidai lokacin da ta samu wani irin rarrabuwar kawuna mai tsanani.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da Malam Sidi da ya shirya kuma ya ba da umarni sai kuma wato Mr. Darrell wanda ya zama injiniyanmu na wannan safiyar kenan. Baba Yakubu ke sallama da ku. A huta lafiya.